بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ‘Yan uwa masu albarka, barkanmu da sake saduwa a wannan yammaci na ranar Litinin, wadda ita ce ranar 18 ga watan Ramadan, hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama, shekara 1441, wanda ya dace da lissafin 11 ga watan Mai, shekarar miladiya ta 2020. Wannan shine darasi na 13 cikin jerin giyar tattaunawa da muke ƙarƙashin taken mafarki ko matashiyar mafarki. Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu dace. Sunana Kabiru Abubakar, wanda ake ce ma Asgar, daga makarantar Darul Hadithus Salafiyya wadda ke Zaria a Nigeria, makarantar Malam Albani Zaria rahmatullahi alayhi. Rayuwa ba su manta ba, muna tattaunawa akan ka'idoji da tsare-tsaren da addini ya tanada dangane da yadda ake mu'amalantar mafarki, da kuma a ƙarshe batu na fassarawa din. Muna magana akan wato matakai guda hudu wadanda ake bi wajen mu'amalantar mafarki wanda ake fassarawa, wato ar-ru'yah salihah. Mun yi magana akan at-tamyiz, sannan kuma mun yi magana akan baya ga wato at-tamyiz, wanda shine tantance mafarkin da gane ko yana buƙatar fassara ko baya buƙata. Wannan shine al-khutwatul ula. Sannan khutwa ta biyu, mataki na biyu, shine al-intiqa, wato tantance zaƙulo abubuwan da su ne za a amfani da su don fassara. Sannan muka je kan mataki na uku, wanda shine al-ard, wato bijirar da waɗannan abubuwa da aka tsatsamo, a bijirar da su akan nassoshi na shari'a, Qur'ani, sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, da kuma sauran abubuwan da malamai suka kawo su a matsayin ka'idoji din waɗanda za mu zo mu tattauna a gaba akan su, wasu kuma mun ambace su a baya insha Allah. To, anan ne muka kawo batu akan yadda za a mu'amalanci mafarkin daga samun mafita ko fassara daga nassoshin Al-Qur'ani da wasu daga cikin amsal na cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Yanzu kuma za mu dan yi magana insha Allah ne akan wato fassar mafarki daga cikin ci gaban waɗannan wato ardin, shine abjirar da mafarkai din. Idan ba a samu da tabbayyana ga mai fassara ga wata dilala daga cikin nassin Al-Qur'ani, ko wani kwatanci da Al-Qur'ani yayi, ko wani misali da ya buga ba, bai samu haka a cikin kuma wani hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba, to sai a tafi zuwa ga abu na uku, shine fassara mafarki abinda suke cewa bidilalatil ma'ani wal aqisa wat tashbihat. Za a je zuwa ga kan ma'anar kalmomin, ma'anar waɗannan rumuzu din da aka samu, ma'anar su ta ainihin dictionary kenan, al ma'ana al lughawi na kalmomin, da qiyasi analogy, buga qiyasi, buga kwatanci, da kuma tashbihi, kulla alaka ta kwatanci. Alal misali shine kamar wuta, wuta annaru, da zara an faɗi wuta abinda ake fara tunani shine fitina, ƙonawa, cinyewa, ɓarnatarwa. To, akan fassara wuta in an ganta na farki da wannan abubuwa, ana fassara ta da ifsad, ko duk abinda ke da alaƙa da fitina ko wani abu mai cinye abubuwa kamar wutar gobara. Haka hakanan taurari, akan fassara su da malamai, kasancewar su masu haƙƙaƙa duniya su malamai, su kuma taurari masu haƙƙaƙa sararin samaniya, masu yi masu sama kwalliya, su kuma malamai su yi maƙasa kwalliya. Haka ƙarfi, al-hadid, lafazin hadid ma'anarsa tana komawa zuwa ga makami, ko wani abu mai ƙarfi, ko cin nasara, ko dukiya. Haka ƙanshi mai daɗi, akan fassara shi da kyakkyawar abin nan, kama ko abu mai ƙanshi, ko abu mai daɗi, ko aiki mai kyau, aka san shi kuma da aka san sa. Haka nan zakara, ganin zakara a mafarki na ishara zuwa ga mutum mai ƙarfin himma, mai wanda aka ji labarinsa, kamar da zakara yakan yi tara a jiyoshi a unguwa ko a karkara. Yayin da ake fassara ita kuma alhayyatu matijiya, sai a yi tunanin ko tana nuni zuwa ga abokin gaba, ko wanda yake shirin ya farmake ka, kamar da muka ambata a baya, fitar mara lafiya daga gidansa cikin shuru, na nufin mutuwa, cikin magana aji yana magana na nufin warkewa. Haka inda mutum zai kashe yana fita daga wata kofa mai kunci da kyar, to yana nufin tsira daga wata fitina ko wani bala'i bayan ya sha wahala. Sannan tafiya zuwa wani gari ko zuwa wani waje na nunin zuwa ga canji daga wani hali zuwa wani hali. Hakanan mutuwar mutum tana nuni zuwa ga komawar shi ga Allah ko tubarsa, yayin da zaki ke ishara zuwa ga mutum wanda yake wato mugu ko mai hawa kan mutane, yayin da shi kuma dila ke ishara zuwa ga mayaudari ko mutumin da ke da makarkashiya ko iya yaudara ko mai wayau. Sannan duk wani ƙari da za a samu a suturan mutum to alkhairi ne, idan ba ƙarin ya wuce haddi ba. To sannan wannan sa da gaskiyar misalan amfani da ma'anar kalmomi da kwatance da kalmomin abubuwan da zaran an faɗa a wannan al'adar ta harshen, to me zai fara zuwa cikin tunanin mutane? Da an ce zaki, da an ce dila, da an ce kare, da an ce maciji, da an ce jaki, me zai fara zuwa cikin tunanin masu wannan harshen? To ana iya amfani da dilalan nan da masu harshen suke riƙewa, da zaran an faɗi wannan kalma a fassara da shi. Ina fatan muna ganewa. Sannan suka sake cewa su malamai din ana iya fassarawa kuma bi dilalatil asma wa dilalatil amsal wa ishtiqaqatil lugha, sunaye na mutane ko sunaye na garuruwa ko sunaye na nau'o'in abinci, su ma ana amfani da su a buga misali da su wajen fassara, da kuma abin nan ishtiqaq, wato yadda aka gina kalma, tsarin ginin kalma na iya bada misali zuwa ga fassara ta alal misali, kamar yadda suke yin buga misali su malaman fassaran sukan ce da mutum zai zama ya mafarki ya ga wani mutum mai suna Rashid, to alama akan daga ar-rushd kaga ishtiqaqi, ko ya ga wani mai suna Salim alama izuwa as-salama, ko ya ga mai suna Sa'id alama izuwa ga as-sa'ada, ko ya ga mai suna Nafi' alama izuwa ga an-naf'u, ko ya ga mai suna Rafi' alama izuwa ga ar-rif'a, ko ya ga mai suna Ahmad alama izuwa ga alhamd, ko ya ga mai suna Salih alama izuwa ga Salah. Wannan ana amfani da shi saboda arashi da ya tabbata cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana son arashi, kalma mai dadi, yana kin kuma mummunan kalma. Akwai hadisi da Imamu Muslim ya ruwaito daga sahabi Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda, da yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu wata rana mafarki sai ya ga ya ce ra'aitu zata laylatin fi ma yara na'imu ka anna fi dari Uqbah ibn Rafi', yace na yi mafarki wata rana sai na ganmu a gidan wani mutum mai suna Uqbah dan Rafi', fa utina bi rutabin min rutabi ibn Tab, aka kawo mana dabino na ibn Tab, fa awwaltu ar-raf'a rif'a lana fi dunya wal akiba fi al-akhirah, daka sai na ce wannan daukaka ce gare mu musulmai da kuma kyakkyawan makoma a lahira, Allah ka samu a ciki. Wa anna dinana qad taba, saboda lafazan nan na Uqba da Rafi' da Tab sai yi amfani da su, kaga ya dauki ishtiqaqin su ya ainihin wato sanya su a ciki. Shine kamar yadda Ibn al-Wardi yake faɗa a alfiyar da yake cewa wal ishtiqaqu fil asami aslu an ibn sirin wa sahha an-naql fa'mal bihi in ghabatil usul أو قصرت رؤياه والدليل كقولنا سوسنة سوءسنة وفي النعام نعمة مبينة وإن يرى المريض سالما نجا وإن رأى مسافرا أو مخرجا أو راحلا أو امرأة أو سفرا فهو قريب ساكن تحت الثرى. الله أكبر. يكي تشيوى wal ishtiqaqu fil asami aslu, amfani da ishtiqaq wato ma'aunai da inda aka gino kalma a cikin sunaye aslun yana daga cikin ka'idoji na fassarar mafarki. An ibn sirina, wanda aka samu babban malamin nan Muhammad ibn sirin rahmatullahi alayhi, ɗaya daga cikin mafiya shaharan malamai a fassarar mafarki a tarihin musulunci, wannan malami yana amfani da wannan ka'ida ya ce wa sahhan naqal, labarin da aka bayar daga gare shi labarin ya tabbatacce, fa'mal bi, ya kai fasaha mafarki, malam ya ce kai amfani da wannan ka'ida in ghabatil usulu, idan ka kasa gane wato asalin sun ɓuya maka, asali na alqur'ani da asali na sunna da sauransu sun ɓuya maka, to tafi zuwa ga wannan asali na al'asani washtiqaqatuha, yace aw qasurat ru'yahu wad dalilu, ko kuma farkin dan takaitacce ne bai yi fadin da za a ga wasu rumuz ba, kawai wani mutum ya gani a farki ya ce mashi ya sunanka, sai ya ce Ahmad, ko ya ji an kira wani an ce ya Rashid, ko ya ji an ce bid lafiya, ya ji an ce ga wani ya zo gaishe ka ya ce sunan shi Sa'id, kawai iya abin da ya tana kina a farkin shine aw qasurat ru'yahu wad dalilu, dalilin haka yace ka kauli na sausanatun su usana, kamar idan ka dauki lafazin sausana, sausan abin nan asali kalma ce wadda take tare da tarihi mabambanta game da asalinta, a takaice kwarai da gaske sausan shine abin da nasara ake ce ma susan da yaren ingilishi suka rubuta shi da susan, to haka zo yin jam'i a larabci suna cewa sausana sai su kara ta'u sausana, amma guda ɗaya shine sausan, asalin yadda tarihin ya nuna sunan wata itaciya ce wacce take idan ta fito a shekarar da ta yi yawa to ana samun fai, itaciya ce take da furanni da ƙanshi, amma in dai ta fito ita a wannan damina, farkon damina, to tana alamta za a yi fari, to da haka duk sanda mutum ya ji an kira ko ya ga irinta a cikin mafarki to zai iya ɗaukan cewa alama ce akan wannan shekara mummuna ce. Sannan sunan yana da tarihohi, akwai asatir, akwai wato legend stories da suke da alaka da wannan suna na Susan, ta fuskoki kamar haka, ta fuska ta farko wanda yake abu ne tabbatacce a cikin tarihin musulunci, kamar yadda al-imamu al-firyadi ya kawo a cikin kitabul qadar da shi da al-alaka'i a cikin sharh usul i'tiqadi ahli sunnati wal jama'a da ibnu babba a cikin al-ibana al-kubra, haka ma al-imamu al-zahabi rahmatullahi ala al-jami' zahabi ya kawo a cikin siyaru alamin nubala da cikin tarihul islam, labarin wani mutum wanda aka ce kirista ne, mutumin iraki ya musulunta ya sake komawa kiristanci, aka ce shine asalin wanda ya fara magana na musun kaddara a cikin duniyar musulunci, kuma a gunshi ma'abad ibn Khalid bin Juhani, wannan shugaban yan kadariya a gunshi ya dauki wannan kadariya, to ga nan ma yana nuni zuwa ga mummunan fa'alu ne wannan suna din, suna ne na mummunan fa'al. Sannan a wurin kiristoci suna bada tarihin cewa Susan sunan wata mata ce daga cikin mata da suke cikin taron sahabban annabi Isa, wadda aka ce mace ce mai ainihin wato bauta da biyayya, an taɓa mata sharri da ƙage cewa ta yi zina, akwai labarin ya zo a cikin littafin al-imamu al-bayhaqi as-sunan al-kubra, wanda aka ce Daniel shine alƙalin da ya fara raba tsakankanin shaidu ya tambayi wane a keɓance, ya sake tambayan wane a keɓance, da aka yi gane ƙaryarsu cewa sun mata sharri ne. Al-imamu al-bayhaqi ya fitar da labarin, a haka Ibn Abi Shayba a cikin musannaf ɗinsa. Ta fuskar kuma legend story na da ya shafi wannan suna haɗa yau, ƴan Shi'a suna da nasu abun mamaki da abun al'ajabi, suna faɗa game da tarihin mahadinsu ɗin nan da suke faɗa cewa ya shige cikin wata wani kogo ya ɓuya, ba zai dawo ba sai ƙarshen duniya ya dawo da adalci, wato wani mutum da yake suke cewa wai sunan shi Muhammad ibn al-Hasan ibn Ali al-Askari, akwai al-Hasan ibn Ali al-Askari ɗaya daga cikin a'imma 12 da ƴan Shi'a suke lissafawa, akwai Muhammad wanda shi wannan al-Hasan ya rasu shekara ta 260, Allah ya gafarta masa, to suka ce wai bayan ya rasu akwai baiwarsa da take da ai ya mutu ya bata da ciki, abu mashuhuri shine ya mutu bai bar kowa a baya ba, to amma sai suka zo suka ce ga wata baiwa ta mutu ya mutu ya bata da ciki, to bai wacce aka ce ko dai sunanta Saqil, Saqilu, ko sunanta Narjis, ko sunanta Susan, zaka ji ƴan Shi'a suna sanya wa ƴaƴansu suna Narjis, wanda shi kuma asali sunan wata filawa ce ita ma da ke fitowa a bakin ruwa, zaka ji kuma suna sa wa ƴaƴansu suna Susan da kuma Saqilu, ɗaya daga cikin sunan ta guda uku malamai sun fi karkata zuwa ga suna na farko shine Saqilu din, wadda aka ce a jira har shekara bakwai a ga ko za ta haihu. Aka jinkitar da gadanta suka yi ta rigima da ita da Ja'far ibn Ali dan uwan shi Al-Hasan ibn Ali din. Aka samu wasu ƴan shi'a suka goyi bayan shi, wasu kuma suka goyi bayan ta rigima ta rigima daga ƙarke dai bayan shekaru wajen 20 ta zama fitina ga al'umma har sai da abin nan Al-Muqtadir ya kwace ta ya ɓoye ta a gidan shi saboda mutane suna lafiya dan samar da ta kamar Allah ne ya ita wannan baiwa, suna zuwa suna mata sujuda suna mata bauta, ya ɓoye ta a gidan shi ma ta mutu kamar yadda tarihi ya tabbatar. To wannan labari kawai abin da sana kawai shine cewa sunan Susan yana da alaka da wannan ustura ta ƴan Shi'a kamar yadda yake cikin Kitabul Ghaiba na ainihin wato malamin su Sheikh Ta'ifa da suke cewa haka. In ka karanta littafin Al-Fisalu fil Milal wal Ahwa'i wan Mihal na al-Imamu Ibn Hazm al-Zahiri rahmatullahi alayhi kamar yadda ya kawo shi din a ciki, kamar yadda kuma Ibn al-Imamu Zahabi ya hakaito daga gare shi a cikin Siru A'lamin Nubala da cikin littafin Tarikhul Islam. Allah ubangiji ya kyauta. To kaga ta kowace fuska zaka ga sunan yana da wasu wato abin nan kamar a ce wani karfa ne sunan, wato sunan yana da matsala ta fuskar ko dai rashin samun barin baya ko ta rigima ko ta mummunar aƙida ko kuma ta ƙazafi da za a yi mutum ko ya shiga cikin wani sharri ko makamantansu. To da haka shi sa duk sanda aka ambaci sunan ko aka ji wani da sunan a cikin mafarki, to sai a fara tunanin mummunan abu ko mummunar fassara. Haka yace wa fin na'ani na'matan mubayyana, hakan aka ga an-ni'am sune jimina sunanta ni'ama an-na'ama, to shi kuma yana nuna abu mai kyau. Yace sai ci gaba da misali yake cewa wa irra al-maridu saliman naja, idan mara lafiya zai ga wani mutum mai suna Salimu ya zo gaishe da shi, to alama kenan ta cewa zai tsira zai warke. Wa irra musafiran aw makhraja, in ko ya ga matafiyi ko ya ga kanshi kai a halin zai tafiya, aw makhraja ko kuma ya fito waje, aw rahilan ko zai yi kaura, aw imra'atan ko ya ga wata mace, aw safara ko ya ga matafiya, fa huwa qaribun sakinun tahta sara, to nan kurkusa mutuwa zai wannan mara lafiya. Allah ka sa mu cika da imani. To haka al-abin nan sai al-Munawi da ibn sharhin waɗannan baitoci sai yake cewa idan mara lafiya yayi mafarkin wani ya zo gaishe shi mutumin sunan shi Salim ko Salim ko Salama ko Sulaim ko Naja ko Naji ko makamantansu, yace to alama ne akan wato zai tsira daga wannan rashin lafiya nashi, in ko ya ga kanshi a halin tafiya ko ya kanshi a halin fita daga gidanshi ko daga garinsu ko an canza mishi makwanci ko ya ga wasu matafiya, yace to wannan kuma alama ce a cikin cewa nan kusa zai mutu. Allah ubangiji ya tsare mu. Ash-Shihab Al-Adir ya tsawaita bayani kwarai da gaske akan amfani da wannan dabara wajen fassara mafarki. To anan nake so na ce mana mu lura kamar yadda muka faɗa a baya tasirin kowane yare da kowace ƙabila zai bayyana. Anan mu misali yanzu a ƙasar Hausa sai kuma mun yi itibari da sunayenmu na Hausawa waɗanda suke nuni zuwa ga wasu abu. Alal misali akwai sunaye waɗanda idan an ji su ko an sa su suna da wata ma'ana kyakkyawa ko mummuna. Sunayen mutane ko laƙubansu, sunayen garuruwa ko wani abinci ko wani yanayi ko makamantansu. Alal misali kyauta kaga yana nuni zuwa ga alheri. Haka barau, barau yana nuni zuwa ga wato abu da zai daɗe a duniya. Haka shekarau, idan mutum zai mafarkin wani mai suna shekarau ya zo wurin shi, to hala wani bashi ne ake bin shi ba zai iya biya ba sai an shekara. Haka lafazin maraya, maraya tausayi yake alamtawa. Haka ɗangata yana nuna sangarta. Haka lafazin mai kuɗi da za a sa mutum kaza ana ce mashi mai kuɗi, wadata yake alamtawa. Haka rabo samu kenan. Haka sabuwa akan sa wa ƴa mace laƙabi a dinga ce mata sabuwa. Haka idan Bahaushe ya ce jarin ko tittirna ko kishiya ko ɗan kishiya, duk waɗannan sunayen sa da wasu ma'anoni da zaran an ambace su akan ji ma'anar da ake nufi a cikinsu. To an gan samu farki za a fara tunanin irin wannan ma'ana. Haka kadara irin lafazin kafi zabo, da an ce kafi zabo za a fara tunanin ɗanɗano mai daɗi. Da an ce misali Zubairu ana tunanin ƙarya ko Zuwaira bulala ko kura, kaga sunan wani gari ne amma asali kura wata dabba ce da an ce kura za a fara tunanin wawura kenan haka kaddara misali lafazin tazarci kaga ana nufin wani abu na wuce iyaka ko zarcewa haka kalli sunan wani gari nan kusa da Dariya da ake ce masa Saka Dadi zai iya daukan wannan ma'anar haka kalli titin gaskiya gaskiya road ina fata muna fahimta wannan haka an ce shan kunu wato bata rai haka zuki ta malle suna nan irin waɗannan lafuzza da dama waɗanda mai fasara dole sai ya zama yana da ƙwarewa wajen sanin waɗannan abubuwa to daga cikin abin da Shuhabu yake faɗa yake cewa daga ciki yace ana itibari da ishtiqaqi na lafuzza wajen fasara sai buga misali yace kasusa kaman wato asusa wato abin nan kenan gara tadillu ala su wasayya haka ya tana nuna mummuna abu haka arrayahin idan malami yaga yana cin arrayahin wannan abu mai wari din nan to yana nuni zuwa gariya idan mara lafiya ya ganshi yana ci to zai samu lafiya domin ana samun magani daga gare ta haka yace game da wuta idan mutum ya ganshi wuta na cin shi a cikin mafarki to alaman zai tsira da ƙyar daga wata titina haka yake cewa idan mutum zai ga zai mafarkin an kira shi da suna annani ne misali ko ya ga an kama shi da annanimanci to alama akan tonan asiri haka abin nan farin ciki ko mutum ya ga wani faraj wani abu mai rani kuma kamantun su alama akan farin ciki haka alhasir tabarma idan mutum zai ganshi misali ya sanya riga tabarma ko yana zaune akan tabarma ko an masa kyautan tabarma to alama akan wato asara za ta same shi ko za a tsare shi ko zai shiga cikin wani kunci domin galibi tabarma akan zauna ne don an san gaisuwa ko kuma akan ɗauka ne idan misali an yi saki za a ɗauka a bar gida da makamantansu kamar yanzu misali a zamananci kwashe kaya da mace take idan an sake ta alama ce da za a gani an farki mummunan alama ce haka dai ya ci gaba da bayanai na irin waɗannan abubuwa da ya ambata wanda suna da yawa ƙwarai insha Allah to haka kuma sai yake cewa akwai dilala ta ƙarshe daga cikin irin waɗannan dilala shine dilalatu bid wal qal a kwatanci da abin da yake akasi ko a juya shi shine kamar alal misali idan mutum ya ga yana shan zuma to zai sha wani abu mai ɗaci zai sha wala mai kwan zaki ko mutum ya ga kafan shi ta fada rafi har ta cire to maimakon fadawa rafin ta yi konewa ce zai an taba wani ya taba tambayan Ibn Sirin yake cewa na ga kafa ta guntule a cikin rafi cito mutane za ta cinye maka kafa da mutum ya ga yana ainihin wato tafiya a cikin yana gudu yana haki to hala za a gudu ne a bashi zai kasa gudu kenan mutum ya ganshi kamar kuma har ila yau yana tafiya tsirara to za a akasin haka cewa yana da sutura ne to yin wannan ana ce musu dilalat na akasi idan an rasa abin da za a fassara sai aka yi zuwa gare su to mataki na hudu na ƙarshe na fassara alkutul rabi'a ita ce at-ta'lif sai a ɗauko rumutsin nan a haɗa su da juna don a ga abin da za su bayar a nan ina so zan ɗauko mana kwatanci kamar yadda malamai suke kullum suna koyar da waɗannan abubuwa a ɗauko kwatanci misali daga littafin al-Badrul Munir fi qawaid at-Tabir wanda a ciki ya kawo misalai iri daban-daban na mafarkai waɗanda insha Allah zan takuro mana daga cikinsu wanda za su nuna mana a aikace yadda ake ɗauko rumus ɗin kuma a haɗa su da juna a bada fassara alal misali Ibn Sirin Allah ubangiji ya gafarta mishi wani aka ba shi labarin cewa Hajjaj ɗan Yusuf wannan sarki daga cikin gwamnoni na Banu Umayya ya yi mafarki ya ga kamar yana ya ga kamar wasu mata yan aljanna guda biyu huru'in yan aljanna guda biyu sun sauko daga sama sai ya sa hannu sai ya rike daya kuma sai ta koma sama bai samu halin rike ta ba da labari ya kai ga ibnu sirina aka tambaye shi fassara wannan mafarki sai yake cewa abinda wannan mafarki yake nunawa shine huma fitnatani yudriku ihdahuma wa la yudriku al-ukhra waɗannan mafarkai suna nuni zuwa ga wasu fitinu ne guda biyu waɗanda hajjaju zai riski ɗaya daga cikin waɗannan fitintunu ba zai riski ɗaya ba amma haka yace huma fitnatani wasu fitinu ne guda biyu yudriku ihdahuma hajjaju zai riski ɗaya daga cikin su wala yudriku al-ukhra amma ba zai riski ɗayan ba haka ko yado ya faru kamar yadda ake ba da labari hajjaju ya riski fitina ta ibn al-ash'af ya kuma amma bai riski fitina ta ibn al-muhallab ba su ne muhallin tattaunawa ba kada mu fita daga layin da muke magana to anan akwai ramzi guda biyu al-jariyatan wato mata guda biyu da suka sako daga cikin matayen aljanna Allah ka samu a cikin aljannaka waɗannan ramzi ne suna alamta wani abu sai kuma ramzi na biyu shine hajjaju da ya iya samun ɗaya su bai samu ɗaya ba sai ibn sirin ya kalla cewa to ramzi na farko na mata abinda yake nunawa bidlalti sunna shine mata fitina ce wanda annabi yake cewa a cikin hadisin bukhari da muslim ma taraktu ba'di fitnatan ban bar wata fitina a baya ta ba adarra ala rijali wacce za ta cutar da maza minan nisa'i fiye da mata duk fitina ta cutar da maza a duniyan nan maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan fitina babu fitina da ta kai maza wajen cutar da mata babu fitina da ta kai mata ta fuskar cutar da ɗa namiji ba fitina da ta kai ƴa mace sai ya ɗauki wannan matsayin ya fassara shi da sunan fitina sun da su guda biyu ne fitinu guda biyu ramzu sani shi kuma shine al-idrak da adamul idrak wanda ya kama ya riske ta wanda bai kama ba bai riske ta ba to ya kenan sai ya ce lalle akwai wasu fitintunu guda biyu wanda hajjaju zai riski ɗaya amma ba zai riski ɗaya ba don kuma hajjaju ya riski fitina ta farko ita ce fitinar wato ibn al-ash'as wanda aka fi sani da suna jamajin kenan ya yi ruwa wanda ta fara a shekara ta ɗari da abin nan ɗari da abin nan ɗari da tamanin da ɗaya ba na manta ba a zuwa shekara ta 183 aka yi ana wannan fitina da hajjaju da su ibn al-ash'as ba na so na shiga magana ce doguwa ce mun tattauna ta a wani waje asalin wannan labarin mafarki yana cikin littafin Abu Nu'aym al-Hilya Hilyatul Awliya Abu Nu'aym ya ruwaito shi a cikin littafin shi mai suna Hilyatul Awliya hajjaju ya riki wannan fitina ta farko amma fitina ta ibn al-muhallab Yazid ibn al-Muhallab kin wadda ta kuma ta fara a shekara ta 100 da abin nan 101 sorry watan shekara ta 81 afwan ba 100 ba shekara ta 81 wannan zuwa 83 wannan kuma shekara ta 101 zuwa 102 akai ana wannan fitina Hajjaju lokacin ya riga ya rasu tsakanin farawa fitinar da rasuwarsa sai da ya rasu da shekara 5 sannan aka fara fitina don ya rasu ne shekara 95 ko da 4 wallahu a'lam da aka bai riski wannan fitina ta biyu ba ita ce fitinar ainihin wato ta waye na su Yazidu ibn al-Muhallab amma wacce ya riske ta kuma yana ma da hannu dumu-dumu hasali ma shine wanda aka mata waye kaga yanzu abu biyu aka kalla a ciki shine matan da kuma kama su ba a kalli sauran abu akwai abubuwan da aka bari shine saukowarsu ko daga sama ko makamantan su abu biyu aka kalla to haka sai mutum ya zama yana da karfin wato idraki sannan zai iya gane ire-iren waɗannan ainihin wato abubuwa ɗin Allah ubangiji ya sa mu dace to gashi lokaci ya yi za mu dakata a nan sai Allah ya ba mu damar kuma dawowa a cikin darasi na gaba wanda ina fata ya zama shi ne darasi na ƙarshe na 14 kenan insha Allah سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته